بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أساك من أقول يرمك الله تعالى وديكار يرم يوم wani na goma sha tara a cikin Rabi'u Tsani hijira 1447 wanda ya daidai da 11 ga watan goma miladiya ta 2025 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dada ya gare shi za mu ci gaba da darasinmu da muke yi na mako-mako a cikin wannan littafin mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi, wannan kuma zai zama darasin mu na 74 ko cikin wannan littafi. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa wajen faɗa da fassara abin da yake shine daidai, ya kuma ba mu dacewa. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, har yanzu dai muna cikin kitabu zakati, littafi da yake bato a kan abin da ya shafi hukunce-hukunce na zakka, wadda a wancan sati mun tsaya a kan menene matsayin ajiye ainihin zinare ko azurfa. Bayan an ajiye su sun ana iya musu zakka ko ba a iya yi, muka ji ɓangare ɗaya daga cikin malamai da suka ce kowanne irin abu ka ajiye na azurfa ko zinare za ka yi musu zakka, suka kafa dalilansu. Kamar yadda shi mai sharhin littafi na wannan littafi Umdatul Ahkam wanda muke amfani da shi mai suna Iqazul Ashab ya kawo, ya ce mana an zantuka guda biyu. A wancan sati mun ji magana ta farko da kuma dalilan da waɗanda suka faɗi magana ta farkon suka dogara da shi da ma irin malaman da suka tafi akan wannan fahimta ɗin, duka a wancan sati mun faɗe su. To wannan sati za mu tashi wanda malam ya ce alƙaulu sani, magana ta biyu annahu la zakata fi, cewa duk kayan wadda ka tanada don kayan ado a mata da abin da ya kama da haka, a fahimtar malam ya ce babu zakka. Ya ce kuma wabihi qala ibn Umar, wannan magana ita ce Abdullahi ɗan Umar ya tafi a kai, wa Jabir ibn Abdullahi, da Jabir ɗan Abdullahi, wa Anas ibn Malik, da Anas ɗan Malik, wa Asma, wa Amratu binti Abdurrahman, wa Hasan al-Basri, wa Dawus, wa Sha'bi, wa Ibn al-Musayyib, duka wa'innan malamai sun tafi akan cewa babu zakka a kayan karo na ado, wanda mutum aka siya ka siya wa matarka ko abin da ya kama da haka. Malai ya ce wa huwa mazhabu Malikun wa Shafi'i wa Ahmad, wanda ita ce mazhaba ta Imam Malik da Imam Shafi'i da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal. Mala ya ce adillatuhu, dalilan da suka dogara suka faɗi wannan magana ita ce hadisu Abu Hurairata, shi ne hadisin nan na Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah ya ƙara ya dagare shi fi ƙaulihi, cikin faɗinsa sallallahu alaihi wasallam, mai ɗira da aminci Allah su tabbata a gare shi, da yake cewa laysa alal muslimi fi abdihi wala farsihi sadaqa, haka sai aka nuna ai da doki da bawa ai duka waɗansu abu ne dukiya ce wanda aka tanade ta don amfani yau da kullum. Bisa wannan sai suka ce a bisa wannan dalili suka ce babu zakka a ciki. Wa qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi ce haza hadithun asli, wannan hadisi ne na asali, fi anna amwalil taniyatu, cewa dukiya wadda aka tanade ta don amfani ba wai dan ainihin kame da ita kadara ba, a don amfanin kanka. La zakata fiha, yace babu zakka a ciki. Sai kawo hadisi, yace saboda hadisin Jabir radiyallahu anhu fi qaulihi sallallahu alaihi wa sallam, cikin fadin sa mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa laysa fil hulli zakat, babu zakka a ainihin kayan ado. Sunan al hulli, kayan ado da aka saya wa mata, babu zakka a cikin sa. Rawahu Baihaqi. Yace wa hadha mukhtalifun fi, yace wannan dai an samu sabani a cikin sa. Kada zakara Sheikhul Alabassam, yace Sheikh Alabassam ya ambata annahu sahih, cewa wannan hadisi da aka ambata hadisi ne mai kyau. Sannan Abu Dhur'a wal Munzar wa Ibn Daqiq wal Ayn, duka wa'annan malamai sun tafi akan hadisi ne mai kyau ingantacce. Amma Imam al-Baihaqi shi ya da'afa wannan hadisi. Sannan Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shi ma ya tafi akan cewa hadisi ne za'ifi. Wa annahu kana lis-sahabati linisa'ihim min al-huliyyat, yace kuma yadda sha ne yake, lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle sun tanada wa matansu kayan ado. Kayan ado huwa ma'rufu, wannan abu ne sananne kuma tabbatacce. Sai ce wa lam yathbut annahu sallallahu alaihi wa sallam amara bizakati fi zalika, ko ba inda magana ta tabbata cewa annabi ya umarci mutane ko sahabbansa da su umarci matansu da fitar da zakka a abin da yake na mai na kayan ado da aka tanada musu. Bale yace babu inda magana ta tabbata haka. Wannan magana ce daga wa ainihin cikin abin da aka hakaito daga ainihin magana cikin sahabbai da sauran malamai. Yace ajaba ha'ula'i anil adillati alqawl alawwal, sannan ainihin sun amsa dangane da dalilai wadda malamai suka kawo akan magana ta farko, cewa da ayoyi da hadisai da aka kawo wayannan sun yi umumin lafazi ne, ba su yi taksisi ba. Ina fatan fahimta. Mana hadisan da aka kawo na cewa sai an fitar da zakka akan ainihin kayan ado na mata, to wannan lafazi ne. In muka ɗauki lafazin hadisan a umumi suka zo, mana lafazi ne wanda ya game, bai tantance ba, bai fayyace ba. To amma a nan kaga an samu hadisi da ya zo da lafazi wanda ya fayyace, aka ce annabi bai taɓa umarni da a karɓi zakka a kayan ado da aka saya wa mata ba. Kaga an nime an yi tafsilin wancan. Don haka wannan yana daga cikin abin da malamai suka ainihin nuna cewa mai dan aka kayyade abin da yake sakake. Ana an kayyade abin da yake sakake a cikin wancan hadisi, an kai an yi takayidi, aka ce kawai ana fitar da zakka a kaza, amma abin a sake yake a fili, ashe an fayyace abu kaza ba a masa zakka, abu kaza ana masa zakka. To wannan yana daga ciki. Yace fa ammal ahadithu allati fiha al-amru bi ikhrajiz zakka, yace lalle ahadisan da aka kawo wanda a cikin su an yi umarni da a fitar da zakka, ka hadisu Amr ibn Shu'aib, kaman hadisin Amr dan Shu'aib an abihi an jaddi, wanda aka jiyo daga shi, daga babansa, daga kakansa, wa gairihi, da waninsa, fa fihi da'fu, cikin wannan hadisi akwai rauni. Da kun ga ba a kafa dalili da abu mai rauni. Wa qala Tirmidhi laysa yasihu fi hadha al-bab shay'. Abu Isa Tirmidhi yace babu wani abu da ya inganta a wannan babi na cewa mai ana fitar da zakka a abin da yake na kayan ado. Warajjaha an-Nisa'i irsal al-hadith, sannan Imam an-Nisa'i ya rinjayar cewa hadisin Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi hadisi ne mursali. Hadisi mursali yana daga cikin nau'ukan hadisai wanda suke masu rauni, saboda mai a cikin isnadin sa an sariyar da wani. Da aka kawo hadisin misali daga wane, daga wane, daga wane, mutum na ƙarshe da za a faɗa ce daga annabi shine wa shi ne sahabi, to sai aka kau da shi. Shi mai kawo hadisin sai ce daga annabi. Yau kuwa ya ce na ji daga wane, shi kuma wane ya ce ya ji daga annabi. To wannan ana kiransa hadisin mursal. Shi sa mai bai kuriya ya ce wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Ya ji hadisin mursali shi ne wanda aka sariyar da sahabi a ciki. A can ɗin a ruwaya a silsila da ta biyo yana tafiya daga wane zuwa wane, daga wane zuwa wane, daga wane zuwa wane. Da aka zo kun da za a ce daga sahabi zuwa ga annabi, sai aka tsallake za ka ce zuwa ga annabi kawai. An sariyar da wa sahabi, to na hadisi shi ake cewa mursali. Duk cewa ko su marasil wanda ake amfani da su, amma wannan yana so ya gwada maka yadda matsayin wannan hadisi yake da kuma abinda malamai suka faɗa kai. Qala ibn Abdul Barri, Ibn Abdul Barri wanda ake masa laƙabi da Hafiz al-Maghrib, yake cewa lam yasbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'un fi izab, yace babu wani abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani abu na azurfa wanda an tanade shi dan ado a ce za a masa zakka. Babu da batun fahimta daga wannan shine maganganun da suka kawo. Ina fatan fahimta. Sannan sai maganan da suka faɗa a kan wannan magana ta biyu, cewa me ana ba fitar da zakka a kayan ado, suka kafa dalili. To shi ma wannan hadisi da aka fara kafa dalili shi, wasu malamai sun ce hadisi ne mai rauni, daga ba za a kafa dalili da shi ba. Daga shi kenan menene magana da tafirin jayi. Malam ya ce warraju alqaulul awwal. Shi malam mai sharhi ya ce magana dai wadda aka firin jayarwa ita ce magana ta farko. Da abin da ka tanada na ado, da abin da ka tanada na kasuwa, in dai na zinare ne da azurfa, za ka yi musu zakka. Malam ya ce wannan shi ne magana rajiha. Ina fatan fahimta. Kuma ya ce wallahu a'lam, Allah shi ne mafi sani. Allah ya datar da mu. Za ka ce kun ga ya kamata mu sani. Malam ya ce fa'idatu, ga wata fa'ida, al-khilafu sabiq, wancan saɓani da ya gabata aka yi magana, fil hulli, wajen kayan ado al-mubahu wanda ya halatta, alma al-muharram, amma abin da aka haramta shi na kayan ado, faqad nuqila ghayra wahidin min ahli al-ilm, yace an ciro ba daga wajen mutum ɗaya ba, daga maluma daban-daban ma'abota ilimi al-ijma, cewa dukkan malamai sun haɗu a kai ala wujubi zakati fi, cewa wajibi ne a fitar da zakka a kansa. Ina fata mun fahimta. Duk wanda aka haramtawa a ajiye ko a sa shi a jiki, amma kuma dukiya ce, to wajibi ne a yi mata zakka ijmala. Qala ibn Qudama rahmatullahi alayhi, yace ibn Qudama Allah ya ji kanshi da rahama, yana cewa fiha zakatun bighairi khilafin bayin ahli al-ilm, a irin wannan dukiya akwai zakka ba tare da wani sabani ba a wajen ma'abota ilimi. Wa qala an-Nawawi, yace Imam an-Nawawi yace ammal khulli, amma kaga kayan ado wanda aka haramta, fatajibu zakatu fihi bil ijma, ce zakatu na zama wajibi a kansa a ijma'in malamai. Na watan fahimta. Sai yace misalu, misalin sa idan takhazatul mar'atu khulliyan fi suratul muharrama, idan mace ta dauki wani abin ado mai foto, hoton kuma irin wanda aka haramta, kaga yanzu haramun ne ta yi amfani da shi ko, to amma kuma sai ta bar shi, to in lokacin zakka yi aka je aka auna nauyin sa ya kai ai masa zakka, dole za ta fitar masa zakka. An haramta ta yi amfani da shi a dalilin me? Wannan sura da take jiki wanda aka haramta a sanya a jiki, to amma kuma ta ajiye shi a matsayin kadara, to lokacin sa kai ta ce masa zakka. Da wata fahimta. Yawwa. Ko kuma yace idza uiddal lil qira'i, ko kuma an tanada don yin haya da shi, ana haya ana ba da shi haya ana kaza kaza, to duka irin waɗannan ana yi abin da ana fitar da zakka ciki. Ai ce al-qira'u ai al-ujrat, ai an ce al-qira'u yana nufin al-ujrat, abin da yake daukar sa in leburanci ko haya, aje ai samu kuɗi da shi, to za a yi masa zakka. Sai mu je hadisi na gaba. shine hadisin Abu Huraira ko yawa hadisi na 100 da nawa kenan 174 ko anaka ko alamu ane kuma anawa 173 to wello da mu ji wannan hadisi yace an Abi Huraira radhiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al ajma'u jubarun wal biru jubarun wal ma'dinu jubarun wa fir rikazi al khumsu muttafaqun alayhi wannan hadisi kamar ya dauke mu daga wata gaba ya sake kai mu wata gaba duk yana cikin zakar dan a cikin sa akwai gabar da aka ce zaka bada khumsi na farko wanda ya kawo ya karbo wannan hadisi shine Abu Huraira Abdurrahman ko bin Sakar ad-Dawsi wanda shine sunansa kuma mun faɗi abubuwa da yawa a kansa Allah ya kara mu shaida amma dai abin da zamu jaddadawa mutane yana daga cikin babban abin da Abu Huraira ya rika shine alakarsa da mahaifiyarsa saboda mahaifiyarsa bai taba zuwa aikin haji ba sai da tarsu dan tsabar yadda yake kokarin kula da ita haka yan uwa duk wanda yake so ya ci nasara ya tsaya ya kula da iyayensa uwarsa da ubansa ya tsaya ya kula da su sosai ya tsaya ya musu hidima kuma kun ga annabi ce masa me yasa baka je kai kaza ba inda abin da yake ba dai bane annabi zai nusar da shi ko ma annabi masa fada ba kuma duk inda zai je sai ya je ya yi mata sallama sai masa addu'a ya yi mata addu'a duk inda ya dawo gunda yake fara zuwa gunta yake zuwa sai je ya yi mata sallama ta amsa masa ta yi masa addu'a ya yi mata addu'a kafin ya karasa gidansa haka suke yi da ita da haka yan uwa wannan yana gwada mana daraja na iyaye tun kare wasa da iyayensa matukar iyayenka suna raye to kar kai wasa da su ka tsaya ka kula ka shiga hidimarsu ka kyautata musu kai abin da ya kamata domin Allah ya yarda da kai domin Allah ya yarda da kai in Allah ya yarda da kai a dalilin iyayenka sai kai abubuwan da ana mamakin su da gaske mu karanta labari na Uwaisul Qarni ai ko Uwaisul Qarni manzon Allah ya bada labarin sa ya ga Umar dan Kaddafi yace wata ran wani mutum zai zo a cikin wata tawaga sunansa Uwaisul Qarni ya bashi labarin sa gaba daya yace in kun haɗu da shi ka ce ya roƙa maka Allah ya gafarta maka duk wannan daraja da ya samu a dalilin jatumar sa duk wannan matsayin da ya samu da har zai yi addu'a Allah ya karbe ta kuma manzon Allah ya bada labari da kansa cewa in ka haɗu da shi ka ce ya roƙa maka Allah ya gafarta maka ya samu wannan martaba da wannan matsayi a dalilin girmama mahaifiya da kyautata mata da shiga al'amuranta haka yan uwa karbi wasa da iyayenmu wallahi tallahi duk wanda yake raye da iyayensa ya tsaya ya kyautata musu ya yi abin duk da zai sa su rayu da shi a cikin farin ciki su rabu da shi a cikin farin ciki ana shi da abin da ya kamata yan uwa mu kiyaye ubangiji Allah ta'ala ya datar da mu Abu Huraira shi yake ba mu labari mallai yace radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah su ka tabbata a gare shi kala yace al ajma'u jubaru dabbobi marasa hankali wanda ba sa magana babu diyya a kansu ina ba ta fahimta babu diyya a kansu dabbobi waɗanda suke na ni'ima wanda ba sa magana ma'ana ba su da hankali to in sun yi wa mutum laifi babu diyya a kai sai dai akwai ƙarin bayani ko yawa ya ce dabbobi marasa hankali na ni'ima su ne kamar raƙumi kamar saniya kamar tumaki da awaki wanda su ake kira al-ajma dabbobi marasa hankali wanda ba sa magana waɗannan su ake nufi a cikin wannan hadisi sai ya ce wal bi'ru jibaru ita ma rijiya ba ta da laifi idan ka tona rijiya abun da yake ba ganganci ba wani zo ya fada to kai ba ka da laifi ba za ka biya diya ba dan ya fada ciki musamman ma in ba kan hanya bane ina fata mun fahimta sai ya ce wal ma'adinu jibaru idan masu tonan ma'adane na karkashin kasa suka je suka samu gunda aka tantance aka ba su izini su yi tono su fitar da ma'adanai sai suka tona kai kuma sai ka zo ka fada ka mutu a wajen ba abin da za ka kama su da laifi ba su da laifin komai amma wannan duka sai idan babu sakaci a ciki idan babu ganganci a ciki ina fatan fahimta sai manzon Allah ya ce wa fir rikazi a wajen rikazi kuma al-khumsu ana ba da khumsi menene rikazi suka ce dufunul jahiliya shine wani salo ne da mutanen jahiliya suke ajiye kudinsu a jeji ko a gona ko a gida yadda suke yi sai su samu tukunya mai kyau sai a samu buhun algarara ba buhu na leda ba algarara mun san buhun algarara ko na me na rama ko yawwa buhu na rama sai su sa a ciki sai su zuba kudin su a ciki sai su rufe sai je su tona rami ko a gona ko a wani wuri sai a binne shi ba wanda ya sani sai shi ne kudin da ya sani to ku zairi wannan bai fada wa kowa ba idan ya mutu kaga wannan kudin shikenan ko to wannan kudi idan kai yanzu ka mallaki wannan sai ka zo a garin tono sai ka tono shi to menene haƙƙin musulunci a ciki shi da sai manzo Allah ya ce al-khums za ka ba da 1 over 5 na abin da ka buɗe tukunyar ka samu ko nawa ka samu za ka ba da 1 bisa 5 na wannan abu shine al-khums da ba tan fahimta shine 20% kenan ko na 100 eh ko nawa ka tsinta sauran naka ne kamar yanzu yadda masu harkan gwamnati suke ɗiban kuɗin mutane zai tona soka waya ko sai wani ya sai da gidan ba ku sani ba ya bai gaya wa 'ya'yan ba sai ka je kana wani aikin ka zai ka ballo ka ga daloli sai ka cire 1 over 5 to sauran naka ne ya ba haka suke ba sun zaɓi taskoki na Ubangiji suna ta ɗiba sun ɗauka babu laifi ko Allah ka shirya da ni sai mutum ya je za a tare shi wanda dole ne a dole ne wallahi kar ba ka yi hukunta jin zai je gunda zai ja ni a wannan dole ne kai dai kowa ya ji da kansa amma yawwa kai dage ka tsare iya naka abin da za ka tsare ina fatan fahimta ka tsare abin da za ka iya tsarewa kowa in dan je gobe alkiyama ta kansa yake in ba dan kowa na ta kansa ba da za ka yi kallo dan wani in ka ga lodi da ya yabo zai tsora ta ka amma kai ma ta kanka kake ko mun dan karamin kayanka sai ka ga ya dabe Allah ka samu dace yawa to da ka ga mutum ya yi kokari ya abin kirki musamman haƙoƙi na mutane wallahi ƴan uwa mu yi kokari mu yi kan mu tarbiya mu dinga ne santan haƙƙin da ba naka ba duk haƙƙin da ba naka ba ka dinga kokari kana ne santa kanka da shi wallahi dan mutum zai zo filin alkiyama yana dauke da abu mai nauyi a kansa wallahi eh Allah ka datar da mu to da haka a in an ce rikazi shine suka ce dufunul jahiliya buso ne na mutanen jahiliya bana dukiya ce ake tona rami a binne ta to in Allah ya sa kai kuma ka zo a wadannan hidin dumunka sai ka zo ka iftashi ka bude sai ka samu to musulunci ce gaba da 1 bisa 5 na wannan abin da ka samu ina ba don fahimta shine 20% kenan eh 1 over 5 na ba don fahimta to Allah ya datar da mu wannan hadisi kun ga yana dauke da sakonni guda nawa guda wajen uku ko hudu da farko me matsayin dabba da ba ta da hankali sai ta to a guje sai ta buge mutum ya karye ko ba ganganci aka yi ba kawai a guje ta to ta buge mutum ya karye shin za a kamo mai dabbar a ce sai ya biya diya? A'a, ɗalibai suka ce sai dai in yayi sakaci. In yayi sakaci ne ya batta ta zo ta cike cikin mutane, ta cutar da mutane, to a nan za a kama shi, amma ita ba ta da hankali. Daga abu na biyu da za mu fahimta, idan ka gano dabba wanda ba ta magana ba ta da hankali, to kai sai ka kauce. In ka ki kauce haka yi mai? Haka yi ganganci? Kai ne ke ganganci ba ita ba. Na ba ta mun fahimta. Saboda haka kai sai ka kauce. Idan ka kauce ta wuce ka ga ba abin da ya same ka. To haka ita ma rijiya. Ɗalibai suka ce in mutum ya tona rijiya ba a kan hanya ba, a wani gefe, kai kuma ka zo da ganganci ka faɗa a ciki, ba abin da za a yi masa. Ita rijiyar ba ta da laifi, haka mai rijiyar ma bai da laifi. Saboda baya magana, da yana magana zai ce ka kula ka kula ko, amma ba magana, saboda haka sai kai ne za ka zama mai kula da kanka a irin waɗannan yanayi. Allah ya dace da mu. To sai ya ce ma'anil kalimat, malam zai fitar da ma'anoni na kalmomi, ya ce al'ajma ay al-bahimatu ita ce dabbobi na ni'ima, wa sumiyat bi zalika li'annaha la tatakallam, ya ce an ambace ta da suna al-ajma domin ba ta magana, ba ta iya magana, ba ta furta magana. Saboda haka in ka gano raƙumi yana wani hauka ka kauce, in ka gano bijimi yana huci ka kauce, in ka ga doki a guje ka kauce, in ka ga jaki yana tsalle yana harba kawa ka kauce kawai, dan ya ji maka ciwo ba wanda za a tuhuma, ka ga ba wani diya kuma a kai. Saboda me? Saboda shi baya magana. Ajibaru yani hadarun aila zamana fihi, babu lamani, babu biyan lamani a ciki. Shi ne jibaru, babu biyan lamani a ciki. Ba za a ce ai to tunda bijiminka ne ya ture ni ka na lalace sai ka biya ba, babu, babu wannan, babu wannan biyan lamani. Haka malai ya fara da kalmar rikaz, bayan ya fito mana da wa'ancin sai ya ce ar-rikaz, shi kuma ar-rikazu ma wujida min dafnil jahiliya, shine abin da aka samu na busan mutanen jahiliya, har su yakunu alamatu, yace amma shi irin wannan dubulin jahiliya yakan zama kala biyu, akan samu na wanda na kafirai ne, sun tona ramuka sun binne, in akwai alama da zaka gani wanda zai ce baka wannan dukiya ce ta kafirai, to ko ita ce zaka ci 1/5, da ba ta fahimta, zaka ba da 1/5 ka cinye kuma 4/5 din musulunci ya halatta maka wannan, na fatan fahimta. To haka kuma in kuma a gurin musulmi aka samu shi ma za a ga alama ta irin wanda zai gwada maka wannan mazauni ne na musulmai, dan haka ga alamomi gashi. Dan haka wannan an bayyana mana kenan. To yanzu malam zai shiga asalin bayani akan hadisi, yace al-fawa'idu, fa'idodi da za mu samu cikin wannan hadisi. Yace yubayyinu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-ashiya, annabi yana mana bayanin wa'ansu al'amura allati yasulu minha ta'alliful kharij al-qudra, wadda akan samu mai ainihin rashin iko na dan adam a kansa, kuma takan sababta ya zama dan adam ya samu illa a kansa, wa annahu laysa alaihi min jira'i, babu wani ainihin sakamako da za a bayar a kansa. Itilafiya, idan wani abu nasu ya ɓaci a kansa. Wazalika, ya ce wannan kuwa kalbahimat, kamar dabbobi marasa magana, kamar raƙumi, bijimi ko saniya, akuya ko tumaki da abin da ya kama da haka. Amma malai ya ce lam yufrat fi irsaliha, amma ba a yi sakauci ba wajen sakinta. Kuga sharɗin kenan. Idan dabba ba a yi ganganci ko sakaci ba wajen sake ta dan ta je ta yi maka ta'adi, babu komi. Na fatan fahimta. Shi wanda zai kula da ita bai yi sakaci wajen wannan ba, duk abin da ta lalata ba a ce sai ta biya ba, ba za a ce komai dabba sai ya biya ba. Na fatan fahimta. Yawwa, to kun ga wannan gaba, idan yanzu mutum yana da gona sai dabbobi suke masa ta'adi, to a wani ta'adi ne za a biya ka? wani ta'adi ne ba za a biya ba. Walibin suka ce idan da rana aka yi ta'adi ba za a biya mai gona ba, sai dai in ya sa shinge. Ina ba don fahimta, idan ya yi shinge a gonarsa aka shiga aka yi masa ta'adi, ya kama masu ta'adi, za a biya shi. Amma idan babu shinge ba wanda zai biya. To da an ce kai kake da haƙƙin tsare gonarka da rana, amma inda da dare aka shiga gonarka aka yi maka ta'adi, to wannan ya zama ganganci. Saboda da dare me ake so, mai dabba ya tare dabbobinsa, ai dare ba lokacin kiwo bane. Na ba don fahimta, sai ka tare dabbobinka da dare. To in aka ji aka maka ta'adi da dare, sai a kama wayannan dabbobi a je a biya ka haƙƙoƙinka, saboda wannan abun da mai ainihin mai dabbobin ya yi. Na fatan fahimta. Daka shi kenan, ya kamata mu fahimci wannan. Idan ka saki dabba da ganganci ta zo ta cuci wani, to za a yi ƙimar irin rauni da ta masa, ko irin ta'adin da ta masa, kai ma'abocin wannan dabba ka biya shi. Amma idan ba da ganganci ba ne, kawai larura ce ta sa wannan ya faru, to ba za a tilasta ka biya ba. Ina fatan fahimta. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata wannan hadisi yake karantar da mu, cewa duk abin da dabba ta bata, indai ba ainihin wanda aka yi shi da ganganci ba ne, babu lamani a ciki shi. Sannan abu na biyu ce anna fir rikazi al-khums, cewa wajen rikazi mutum yana da haƙƙi ya ɗauki ɗaya bisa biyar. Liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda faɗinsa bai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ya ce wa fir rikazi al-khums, a wajen rikazi za ka ba da ɗaya bisa biyar, za ka ɗauki ɗaya bisa biyar na wannan dukiya. Bayan rikazi ya ce awwalan fihi al-khums fi qalilihi wa kasiri, malam ya ce indai ka samu wannan kuɗi, to komin kaɗan ɗinsa komin yawansa ana ba da wannan kumusi a ciki. Komin kaɗan ɗin dukiyar da ka samu, idan ka tsince ta a gona ko a filin gida ko a wani wuri da ka saya, a sakamakon tono sai ka tono dukiya a cikin wani abu a ajiye, to komin yawan dukiyar za ka ba da 1/5 kana da kumusi. Komin ƙarancin dukiyar kana da wannan, za ka ba da wannan. Wannan 1/5 ɗin ina za a kai? Za a kai baitul mali, ko kuma za a baiwa shugaba na wannan lokaci. Na ba don fahimta. Yawwa, za a ba da ma shugaba na wannan lokaci, don ka wannan shi ne ɗaya daga ciki. Na biyu suka ce ittafaqu ala annahu la yushtaratu lahu al-hawlu, ko malamai sun yi ittifaki akan cewa idan mutum ya tsinci dukiya ta rikazi, ba san ya mata sharɗin cewa sai wannan dukiya ta shekara ba kafin ka fitar da wannan haƙƙi na Allah a ciki. A'a, daga lokacin da ka same ta, lokacin da a yi ƙidaya, sai ka cire ɗaya bisa biyar na wannan abu, sai ka bayar. Kai kuma ka riƙe nawa? 4/5. Na ba don fahimta. Ma'ana za ka ba da 20%, ka riƙe 80%. Mun gane. Daka ba za a ce sai ta shekara ba. Amma yanzu idan zaka ce ta kuɗi, sai aka ba ka yanzu 20 million kyauta. Na ba don fahimta. Kun ga 20 million shi ne ya kai nisabi, don nisabi ya kai 10 million wani abu ko? Abin da ya sa na ƙidawa 20 million, saboda ban kiyaye asalin haƙiƙanin 10 million ba ne. To mu ƙaddara zakka 20 million ne, sai wani ba ka kyautar 20 million. Yanzu kaga ya cika nisabi ko? To ba za ka fitar da zakka ba, sai baɗi daidai wannan lokaci. Amma shi rikazi ko nawa ka samu a lokacin da ka samu, lokacin da za ka fitar wannan 20% ɗin haƙƙin Allah, ka bayar a baitul mali, ba a jiran shekara ta kewayo a kansa. Da ba ta mun fahimta. Wannan shi ne magana ta biyu. Salisun ya ce magana ta uku a kan rikazi, ikhtalafa al-ulama, ya ce malamai sun yi saɓani bi musarrafin rikazi. aidaza ya za a bada rikazi suwa za a bewa wa za a bewa wasu malamai kamar yadda malai kawo kamar imamu shafi'i suka ce za a bada ita ne ta hanyar da ake sarrafa zakka mutanen da suka ci zakka za su iya cin me kumusi da ba don fahimta su a fahimtar su kenan da aka za a iya bada za a bada ita a mutanen da Allah ya ayyana su guda takwas din nan cewa su za a biwa zakka to su da kuma suka cancanci a ba su wannan sadaka ta rikazi in an tsince ta ina wadon binta yace wa hadha masabu shafi wannan ita ce masaba ta imamu shafi wa qila wasu ko malamai suka ce a ainihin yadda ake sarrafa dukiya ta rikazi kamar dukiya ta fai'u ne mun san dukiyar fai'u me fai'u ita ma dukiya ce da musulmai suke samu amma a wani lokaci a lokacin da aka shirye za a je jihadi wani gari sai mutanen garin su tsorata sai su gudu su bar garin to duk abin da suka bari na dukiya sunansa fai'u dukiyar da aka samu ba tare da an yi yaki ba ita ake kira alfai'u amma dukiyar da aka same ta bayan an gamsa yaki sunanta ganima ina ba don bayyanta amma dai duk salo ne duk nau'i ne na me na ganima da fai'u da ganima duk galo salo ne na ganima sai dai wancan an yi yaki wannan kuma ba a buga yaki ba mun gane daka fai'u suka ce to irin yadda ake raba fai'u dukiyar da aka samu ba ta da an sha wahala ba an shirya za a tafi yaki mutanen da aka ce za a je a yake su sai Allah ya jefa musu tsoro cikin zukatansu sai suka gudu suka bar gonakinsu suka bar dabbobinsu da gidajensu da komai suka gudu wannan dukiyar duk an samu sunan ta fai'u ita ce so yace yadda ake raba fai'u to haka za a raba dukiyar ainihin mai rikazi yace wa hadha masabul jumhur wala yace masaba ta mafi yawan malamai akan wannan suka tafi ina fatan bayanta wa la hadha alqawl yusarrifu fi masalil muslimina yace akan wannan ne za a sarrafa dukiya wajen maslaha ta musulmai ina fatan bayanta li baitul mali wanda za a sa dukiyar a cikin baitul mali rabi'an yace abu na hudu da aka fitar akan dukiya ta rikazi da ya sharatu an yakuna mimma tajibu bihi zakat sannan ko ba a sharɗin cewa idan an tsinci dukiya sai irin dukiyar da ake fitar mata da zakka ba a du nau'in dukiya da aka tsinta a ƙarƙashin ƙasa aka tono ta za a mata za a fitar mata da wannan kumsi din saboda ta fahimta bana ba ce sai irin dukiyar da aka yi mata ainihin zakka ba walau wajada rikadan min jurf min khazf kazfin da za a samu rikazi na kazaf ko kuma na ainihin zujaj wani glass wanda ake amfani da shi aw min hadidin ko na wani bakin karfe na ba wajen ba zai kusa ita irin wanda ba wajibi ne a fitar da kumsi sai ka je ka tona sai ka gano ga wani rami an tona shi an yi flow a ciki amma an zuba wasu karafuna kawai karafuna ne aka zuba su aka lullube alhadid kenan ko zai za a fitar da kumsi ko an tona ramin an simince an zuba wani abu da dukiya dai wanda ana amfani da shi to za a fitar masa da kumsi ba lallai abin da ake masa zakka ba kamisan na biyar yace la yusharadu an yakuna wahiduhu wajiduhu min ali zakat ko ba sharɗi bane cewa duk wanda ya tsinci wannan irin kuɗin sai ya zama daga cikin mutanen da suka cancanci fitar da zakka ko baka kai ka fitar da zakka ba an ka samu to sai ka fitar da wannan kumsi din da ba don fahimta malai yace fa yajibu fihi al khams daka kumsi ya zama wajibi a cikin sa walau kana wajiduhu kafiran ko da ce wanda ya tsince shi kafiri ne au abdan ko bawa ne kaga wayannan babu zakka a kansu ko idan kafiri ya tsinci rikazi to akwai hukuncin kumusi a kansa in ba wa ya tsinci rikazi akwai hukuncin kumusi a kansa ba a ce sai wani daban ba lakin tajibu ala sayyidi alaisi sayyidi idan bawa ne kuma sun yana dawama akan mai akan shugabansa dan mai sa saboda dukiyar bawa ta shugabansa da wata umbarinta na shida yace arrikaz mulkul liwajidi shi rikazi mallaka ne na wanda ya same shi ba za ka ce dan yanzu an samu irin wannan wani ya zo ce ni ne shugaban ku to ai namu ne ba wanda ya samu na sani ko baban ku ya zo ce a tunda ni ne sai fili kai kuma ka na kare wanda ya mallaka shi ne yake li'annahu ahqqu bi domin shi fi cancanta da wannan ainihin me wannan kadara din sashe kun ga yan uwa ya kamata ku fahimci cewa me ashe dukiya musulunci ya tanadi har hanyoyi wayanda dukkan wata dukiya akwai haƙƙi da Allah ya tsara da kuma yadda za a cire wannan haƙƙi da kuma yadda za a sarrafa wannan haƙƙi domin mutane su amfana in ka tsinci irin wannan dukiya to ga irin yadda za ka je ka fitar da haƙƙin Allah ci shi kuma haƙƙin Allah a rabawa wanda suke da haƙƙi wanda shari'a ta ayyana su tace su suka cancanci a ba su wannan ainihin me wannan dukiya da aka ce a ba su na bakwai yace waqatu ikhraji rikazati ana lokaci zai fitar da wannan rikazin nasa bayan ya tsinta yace min hinal uthuri alai daga lokacin da yake bantu da shi ya tsince shi ya tono shi ya zama nasa to daga lokacin zai fitar da shi wala yashtaru dawa tawaruna ko haulu alai ba a shar'anta cewa kewayowar shekara a kansa ba a'a daga lokacin da ka tsinta ka same shi ya zama naka to daga lokacin za ka fitar masa ne da ainihin zakka na ba ta fahimta ko za ka fitar da wannan sadaka da Allah ya faɗa wa alamu annama ganimtum fa anna lillahi khumsuhu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اغاني دكان kuma yace ma afa Allahu ala rasuli min ahli alqurako har zuwa karshen aya wa'annan duka yadda zaka tsara kina to lokacin da zaka fitar shine lokacin da ka ya zama ya shiga hannunka ka mallake shi kuma sai ka fitar da wannan daya bisa biyar na abin da aka ce ka fitar wanda shine haƙƙi wanda shari'a ta tsora maka cewa dole sai ka fitar da shi na ba tambayinta saminan da bakwai law anna rajulan istajara amalan liyahfuru bi'ran yace da wani mutum zai dauki hayar laborori dan su je su tona masa rijiya bi baitihi a gidansa wa wajadu rikazan a garin tonan sai suka samo wannan tukunya faliman yakunu wale yace to ta waye eh ka kira library za su maka tono za a tona maka rijiya a garin tono sai suka tono wata tukunya ta dukiya to na waye mala yace faliman ta yakun wani dukiya ta waye sai yace qala sheikh ibnu usaymin rahimahullah yace ibnu usaymin Allah ya ji kanshi da rahama babban malami ne a wannan zamani amma ya rasu malami ne mutumin saudiya dan kasar jiha ta qasim ko a qasim yake an ce yana daga cikin malamai da suke zargin kansu saboda ya taɓa faɗan wata magana maganan bai san za ta dawo kunnan wanda ya faɗa ba ka san mu a wannan zamani mun fi girmama sutura a kan mutum ina ba ta fahimta ba ka ce Aminu Shantiti wata ran an ce zai je ya musu wani darasi da ya shigo Usaymin sai su fadda baka ya ce wannan shine shankirin da ake faɗa ko riga mai kyau kaza kaza ashe a kunnan mallan yaji mallan yaji mallan sai ka wanda bai ji ba ya bar shi sai da akai nisa akai darasi hankalin sai akai kan darasi sai ya dawo da baya yace musu kullai in mutun ya zo cikin ba abin da yake dauke da shi ba abin da yake sanye da shi ne zai dauki hankalinku ba abin da yake dauke da shi shine ya kamata ku kokarin fahimta eh ba abin da yake sanye a jikin sa ne ya kamata ya dauki hankalinku ba abin da yake sanye yake dauke da shi shi ya kamata ya dauki hankalinku sai Usman ya gaya da shi yake a ce na tuna wannan kalma lokaci bayan lokaci to kun ga mu kuma yanzu zamanin mu na me da girman riga ne ko malami baya riga ma sai a ce kai wannan ne zai fada wa mutane sa malaman duk suka zo ma ayan ado ba ayan ba ayan tsafta ba ku gane kalma biyu akwai ado akwai tsafta ina ba ta fahimta musulunci ya koyar da tsafta amma ya hana ado yanzu ka je ka saka riga ta 100 ka saka agogo ka saka hula ka saka waye mai kallon ka ba wai karatun yake ji ba kai yake gari tunaninsa ya zai ya zama irin ka ba abin da zai koya agun ka na rayuwa ku karanta littafi Abubakar Gombe manufa ta ko kuma why I stand ku gani yace da yaje su don ya dawo sai ya gane riga ma aikin banza ce ba wani damuwa kun ga mu kuma yanzu zamani ya zo malinta sai ka da riga ku koya za ka yi kaje ka yi ƙarya ka yi waye ka je ka yi fadanci a gaban masu abu ka koma malami mai fadanci a gaban masu abun duniya kawai abin da ka iya kenan don su dinka maka riga kaga shikenan kai kuma wanda ka zo ka tsaya a gaban su maimakon su koyi abin da kake koya musu babu wallahi shi zai ga abun ya kasa canjawa abun namu ya kasa canjawa saboda me kawai rigar muke kalle amma duk abin da ake faɗa na ilimin da aiki da ilimin kuma ba ma iya riga kana barin masallacin ka tafi ka bar shi a waje saboda babu wani abin da zaka koya eh Imam Malik ya ji musu su ce akwai wani malami zan kai ka gunsa ba wai ka koyi ilimin sa ba amma ka koyi halayyarsa tace halayyarsa nake so ka je ka koya ka je ka koyi halayyarsa ko kuma ku ga yanzu ya da yawa malamin zai dai kai wannan abin da Bahaushe yake faɗa ko ka je kai aiki da faɗin malama ma kar kai aiki da abin da malaki kai za ka wani mutu Allah ya datar da ni so dole mu ƴan uwa mu gyara wannan musamman ma ƴan uwan mu malaman mu wanda suke harkar karantar da mutane wani abu ya riga ya shiga ran su in ka samu mutum sai ya ce maka bai Allah ya ce kul man harrama zinatallahi akhraja li ay zinatallahi alladhi akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq inna allaha jamilun yuhibbul jamal to ya ta kama ka irin wanda li wage maka ba haka bane ai tsafta ake nufi ba wai ado ba tsafta mu gane akwai bambancin tsafta da ado Abubakar Gombe riga nawa ya mutu ya bari eh guda uku ne rawani 12 ka taba ganin sa kazami eh kuma duk abin da ya faɗa duk kasar nan kowa sai ko ina sai an ji kai magana a kare ba wanda ya ji ta saboda me yasa baka da abin da za a koya tare da kai kada abin da za a koya Umar dan Kaddabi lokacin da aka karbi masallacin Qudus sun zo za su tafi aka ce mai karban makulin wadan ya je zai karbi makulin sai aka hana shi sai aka ce wanda zai karbi makulin ba kai bane sai ya zo sai suka tura wa Umar cewa to wallahi an ce sai ka zo sai Umar ya ce to tafiya ta same mu a cikin tafiyan da suka fito Umar dan Kaddabi ku tuna matsayinsa a lokaci shine khalifa musulmai duk duniya shine shugaban duniya duniya ta wancan lokaci abun hawan su kwaya ɗaya ne da shi da yaron sa na yi tafiyan Umar sarkin adalci yace to kai yanzu idan muka yi tafiya aka ganne akan raƙumin nan kai kana jara za a ce ga wani tsoho bai da kirki bai da tausayi na barka kai yaro kana tafiya a ƙasa in kuma ka hau ni ina janka ya ce ga wani yaro mara tausayi in kuma muka haura kun mu bi mun cutar da shi sai Umar yace to yanzu ya za a yi za mu tafiya zango ɗaya zan haura kuma in sauka zango biyu ka hau ka sauka zango na uku mu ja shak shi ma ya huta adalci ke Umar dan Khattab ana wannan tafiya an zo za shi garin Qudus sai hawan ya zo ba na Umar bane na yaran sa yare yace a yace a ai adalci ne haura ko me zan ja wanda yake rike da dan makulin kafin Umar ya iso ran ya zo a guje ba shi aka ce ya ka gane yace mun karanta a littafi cewa zai zo da riga mai faci 17 a jiki kafin ya zo na kirga su rigar sa faci 17 ne a jiki wannan ado ya sa aka girmama shi a kiyaye ka'ida ta musulunci da ladaba na musulunci da tarbiya irin ta musulunci ita ta sa Allah ya daga darajarsa duk haka yan uwa wallahi karka shiga almajirantaka da irin wannan tunani da yake ta ainihin abin da ba shi aka ce sai ka bata wa kanka lokaci kuma dan adam ya je lahira ya rasa ya zai ce cikin sa saboda wanda duka koya musu karatun ba su koyi komai a gunka iya abin da suke gani a gunka kawai adam da kake kullum to me ci gaban ka kallama abin koyi shine ka dinga fitowa da sukofi irin wadda za kowa zai iya kwaikwayo kowa zai iya sha'awan yayi amma kar ka yi shi fitar da zaka sa wani ya sha'awa ko bai sanya zai yi ba sai ya zama tunaninsa kenan kullum tunaninsa kenan Allah ya datar da mu don haka yana da kyau Usaimin muna magana a kansa ko to Usaimin sai ya gane Aminu shantaiti da shi yake sai ke zargin kansa daga nan ya gane cewa ai tufafi ba shi ne abin da ake daraja mutum da shi ba asalin abin da ake daraja mutum da shi shine abin da yake dauke da shi na ladabi da tarbiya da ilimi shine zai sa Allah ya daga darajarka kuma zai sa mutane su girmama ka da batun fahimta in kaga kana hidima irin wannan baka samun girmama to kaje ka tana tsakaninka da Ubangiji wataƙila ko wani abu na sako da kake ko ko baka zikirin Allah in kana yawan ambaton Allah Allah ba zai bari wani abu ya tozartar da kai da kai kuwa wallahi karbi suka ce Ibn Uthaymeen yace mala yace qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama yake cewa idza kana sahibul ardi ista'araja hadha al-amil idan ma'abocin gona ko kasa ko fili shi ya dauki hayar wannan ma'aikaci li ikhraji hadha al-rikazi don mu fitar masa da wannan rikazi din oho li sahibul bayt wannan rikazi na mai gidan ne ina ba don bayin amma ai baka san akwai rikazin ba ko anan baka sani ba Usaimin ya ce in har ka dauke shi dan ya zo ya maka wannan aikin ya fitar da shi shine naka ne yace wa in kana istajarahu li hafarin in kuma ya dauke shi ne kawai dan ya tona masa rijiya fakat babu wani abu ko waje da hul amilu sai ma'aikacin ya samu wannan dukiya fa huwa lil amil to da dukiya ta wanda labor ne eh sai zai rige wa ku Alhaji ya ce ta mai gida ne ta. To kaga yanzu kun fahimce da abu yake. Kenan idan za ka ɗauki mutum aiki, in ka yi tunanin za a samu ya rikice to duk abin da ka tono ba a gidan nan ka sani nawa ne. Karka ko a? Duk shari'a ta ce nasa ne. Ɗaya daga cikin malamai sun gwada cewa lallai haka nasa ne. Ya zama na aiki. Dan me yace innamal a'malu binniyat to sabai yace kowanne aiki ana ba da ladan sa ne gurgurdan niyya da ba dan fahimta to malai da cewa solo moment da biyar saboda haka ba za mu iya karanta hadisin gaba ba ki biyar yayi kada na badan binta Allah ya datar da mu sai mu tsaya akan wannan wannan shine karshen magana akan rikazi da malai fitar Allah ya datar da mu abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon kiyayewa wa alaikum salam da aham na'am ai na ga maka wani abu nace idan mai gona ya sa shinge shi za ka ga duk wanda suke da gonaki al-littafan mu na fiqhul malikiya suka ce in ka sa shinge a gonarka sai dabba ta shiga ta maka ta'adi za ka kama mai dabba ba komai a shari'a ba su da hakkin komai wallahi eh to wannan kuma hukunci ne na abuna alƙalan mu na wannan zamani ko ya ji jawu alaikum salam ha ai da rana cewa akai kai mai gona kai kike da hakkin kiyaye gonarka ka gani shi kiwo ya sake kawai abin da za a yi ka ce shi ne malamai suka ce in kana so a biya ka hakkinka to kai shinge amma inda daddare ne suka je suka shiga gonarka kuma ka kama to dole sai an biya ka kuɗin ka now naka ne mana eh inda ya kai kuma sai ba aka fitar ai ina jin garin kede kai laifi tunda yanzu ka ji karatu eh ko ba haka ba yau eh a da kaza usalce now kai me ah ba kai kisan kai ba sai dai kawai ana so in ka gano dabba da ba ta da hankali kai dai ka kauce mata ah yayi gangance wa in ya mutu yayi laifi ah in mutu yana kan doki ga ai in ya doki mutun da gangan ya doki shi ka gane wa na ya sha bambam amma idan dokin ne fito a guje kai kana ganin sa ka tsaya ai kai kuskure na'am eh duk wanda ka kama in dai akwai shinge ka kama ah to dai ci ake kai zaka kula da ita ba ci ake mai dabbobi ya tsaya kula da ita ba ko yawa eh ustaz na'am ai malai ya faɗa baka ji bane eh na'am daitul mali za ka yi yadda kai kwamitin izala na masallaci ka gane wallahu alam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wanda suke roƙon addu'o'i muna musu addu'a Allah biya musu bukatun suna da kiri wanda suke da matsaloli Allah yaye musu ƴan uwanmu da suke gidaje da asibitoci ba su lafiya muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya wanda kuma jinyar za ta zama dalilin rasulsu to Allah ya sa su rasu a musulunci mulkin mu da muke da lafiya muna roƙonka Allah ka ƙara mana lafiya ka ba mu ikon sarrafa lafiyar mu wajen yi maka biyayya Allah ka kyautata ƙarshenmu Allah ka ki ainihin zaunar da ƙasarmu lafiya ka kawo aminci da arziki da yaduwarsa a cikin al'umma Allah ka shirye da shugabannin mu ka sa musu tausayin al'umma a cikin rayukansu. Allah ka sa musu tausayin al'umma a cikin rayukansu. Allah ka ba su wadatar zuci. Allah ka ba su wadatar zuci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.